نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكنا ريجي الزاكي أولا يمتي أولا يمتي نلا ربا دلان الخميس يوم بقي قوتن شاعتيا wato ga watan Zulqa'ida hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1440, wanda kuma ya zo daidai da goma ne ko wanda ya zo daidai da goma ga watan 7 shekarar miladiya ta 2019, wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi' Al-Kalim As-Sayyib wallafar babban malamin nan شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. كما ونشر درس من نوى دليله مشاترة أعظم تاشي أفصل نأشرن في الفصل 22 في الذكر عند المصيبة وتؤبند يكمات متنية فلا يعند يا حدود وتمصيبة وتجربة. الله سبحانه وتعالى ينجي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى ينجي وبشر الصابرين كي البشر كما صحابني الذين إذا أصابتهم مصيبة سوني وأن إلى متى مصيبة تساميسوا قالوا سيسوتي إنا لله mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma mu masu komawa ne zuwa gare shi. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, wadannan suna da darajoji daga ubangijinsu, wa rahma, suna da kuma rahma, wa ulaika humul muhtadun, wadannan kuma su ne shiryayyu. Wa yuzkaru an abi hurairata qala, kuma ana ruwaitowa daga Abu Hurairata yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li yastarji ahadukum fi kulli shay, dayan ku yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a cikin komai, hatta fi shis'i na'lihi, hatta a wajen kirewar igiyar takalminsa, fa innaha min al-masa'ib, domin wannan ma yana daga cikin musiba. Wa qalat ummu salama, أم سلمة ما ترمئك صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين تكيشي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجمائك صلى الله عليه وسلم هنا تشيوا ما من عبد تصيبه مصيبة باب ونباوة وتمصيبة ذات سامشي فيقول سيتشي إنا لله وإنا إليه راجعون لليمون ألا نيقوم ذوى قليش نسقوم واني Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ka bani lada dangane da wannan musibatawa, wa khluf li khairan minha, ka musanya min ita da mafi alkhairi, illa ajarahu Allah ta'ala fi musibati, fati Allah ya bashi lada akan wannan musiba da ta same shi, wa akhlafahu lahu khairan minha, kuma ya musanya masa da mafi alkhairin ta. Qalat ummu salama tace falamma tuwfi abu salama, yayin da Abu Salama wato mijinta ya rasu, qultu tace sai nace kama amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai na faɗi kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarni, fa akhlafa Allah li khairan minhu, sai Allah ya musanya masa da mafi, ya musanya min shi da mafi alkhairi, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya aidan anha, haka nan an ruwaito daga gare ta ita Ummu Salama, Allah ya kara mata yarda, qalat tace da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama wa qashqa basaru, wato baiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wajen Abu Salama a lokacin idansa sun wato bubbude haka sun bude fa aghmadahu sai ya rufe masa idanunsa thumma qala sai yace inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar lalle rai idan an karbe shi to sai gani ya mishi fa dajja nasun min ahlihi sai wasu daga cikin iyalansa suka fashi da kuka fa qala sai annabi yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kada ku wa kanku wata addu'a sai ta alkhairi fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna domin mala'iku suna cewa amin akan abin da kuke faɗa thumma qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma ighfir li abi salama ya allah kai gafara ga abu salama warfa darajatahu fil mahdiyina ka daukaka darajarsa a cikin waɗanda suke ababan shiryarwa وخلفه في أقبه في الغابرين سننكما كمي مسا قلبي في أقبه أشكين أبن ديبري لأياني في الغابرين أشكين ونسك يسورة واغفر لنا وله يا رب العالمين كغافر تامنا مودشي يا أبن جيتن هالتو وافسح له في قبره كيلو تامس أشكين قبرنسا ونور له فيه كما كحسك كامس أشكينسا أولا babi ibn al-qayyim ya kawo abinda ya kamata musulmi ya faɗa yayin da ya samu kansa cikin wani abinda yake mara dadi domin rayuwar musulmi tana tsakankanin bainal halayn bain ni'matin wa ni'ma ya taduru bainal halayn ko dai mutum yana cikin wata ni'ima yana cikin farin ciki yana cikin jin dadi ko kuma wani wannan wato yana cikin wani abu tashin hankali ko da bacin rai rashin jin daɗi idan ni'ima ce wa Allah subhanahu wataala godiya idan kuma akasin ni'ima ne wato wani abu da ba mai faranta rai ba wani abu mai bakanta rai ya same shi to sai wa Allah godiya fa huwa baina sabrin baina shukrin wa sabr haka ake so bawa ya kasance ubangiji subhanahu wataala ya hada waɗannan halayya guda biyu dan adam baya rabuwa daga abin nan inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur kulli sabbarin shakur sabbarin shakur me yawan hakuri yayin da wani abu mara dadi ya same shi shakur bi kuma godiya yayin da wani abu na ni'ima ya same shi annabi yana ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabahu in asabathu as-sara'u shakara wa kana khairan lahu in asabathu ad-dharra'u صبرا فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يجي الامر المؤمن ابن ما ماكي دي وقت الامر ني ابن ما ماكي ان اصابته السراء شكر اذا وانا ابو فرين شيكي يسامي شي سي والله غوديا فكان خيرا له سي wannan ya zama to masa alkhairi domin Allah zai kara masa akan abin da ya bashi na ni'ima ya shakartu da azidannakum sannan وإن أصابته الضراء صبر إذا كما أنا أبو مرة دادي نتوتر ونبات اللي يساميشي صبر وسيح أبولي وشيما ونسي يزمو مسع الخير يومين باب أبن دا أبولي يكي أيفر واسي الخير الله سبحانه وتعالى هنا باب ما صح أبولي ساكما كنصر نما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب haka duk wanda zai yi hakuri to ubangiji subhanahu wataala zai ba shi cikakken lada ba tare da hisabi ba tare da kidayi ba to shine ibn qayyim ya kawo wannan babu ne yake magana akan abin da ya dace musulmi yayi yayin da wani abu ya same shi bayan ya tabbatar da cewa wani abu daga Allah ne domin babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka kullun yusibana illa ma kataballahu lana kace babu abin da zai same mu sai abinda Allah ya riga ya rubuta mana ubangiji subhanahu wataala ya riga ya rubuta komai da zai samu mutum cikin littafin sa ya kaddara shi ga dan adam saboda haka abinda ya kamata da lokacin da wani abu ya same shi ya sani wannan kaddara ce daga Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusiba abinda duk ya same ka dama ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka to dama ba zai same ka ba rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf an riga an dauki alƙalumma sannan takaddu sun bushe wato an riga an gama rubuta komai saboda ka abinda bawa zai yi shine ya ribaci wannan abin ni'ima ce ya ribaci wannan ni'ima ta hanyar yi wa Allah godiya da biyar Allah subhanahu wataala a cikin wannan ni'imar domin ubangiji ya kara masa idan kuma ba ni'ima bace to nan ba ya ribaci wannan yanayi ta hanyar yin hakuri da dangana da mai da al'amari ga Allah dan ba ubangiji subhanahu wataala sai ba shi lada saboda haka ba zai yi asara ba a cikin dukkan yanayin guda biyu sawa'un yanayin da ya ji daɗi ko yanayin da bai ji daɗi ba kowane yanayi matuƙar dai ya dangana da ya mai da al'amari ga Allah to zai samu wannan ladan ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale shi haka ba wannan cike ribar rayuwa a gurin mumini saboda haka mumini a kowane yanayi yake ciki to yana ribatar wannan yanayi wajen samun kusanci da Allah subhanahu wataala ba zai yarda shi dan yayi amfani da shi ba yayin da Allah ya ba shi ni'ima shi dan ya rika zuga shi har ya kai ga cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ya rika ganin iyawarsa ce dabararsa ce karfinsa ne saboda yana da wasu sun tsaya masa ba dan haka ba da abun ba zai yi ba kaza 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 kada ya ji wannan ya ji cewa wannan abu daga Allah yake ya rika cewa hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur ya ce wannan falala ce daga ubangiji wani tagoma shi ne na Allah subhanahu wa ta'ala haka nan idan wani abu ya same shi wanda yake ba mai dadi ba to nan ma ya dangana ya yi hakuri ya mai da al'amarinsa ga Allah innama sabru inda sabmatul ula kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara a inda wani abu ya samu mutum a lokacin da yake cikin zafin jin abin to a lokacin da ake gane hakurinsa ba sai abu ya dau lokaci ba an yi wata da watanni ya shiga harkokinsa kuma a ce ya ce a ina hakura amma da farko ya yi wasu surutai ya yi wasu sumbatai ya yi wasu maganganu da wasu dace ba sai bayan tafiya ta yi tafiya a ce ya ce a shi kenan ai komai dangana wannan ba shine hakurin da Allah yake ba wa mutum lada a kansa ba wanda za ka yi yayin da abin yana dan yi shatab ana tsakiyar al'amarin ka yi hakuri ka dangana ba za a ji wasu kalmomi daga bakinka ba waɗanda ba za su yarda da Allah subhanahu wataala ba kada a ji irin wannan daga bakinka to wannan shine za ka samu ladan da Allah subhanahu wataala ya tanadar ma waɗanda suka yi hakuri Allah subhanahu wataala ya ce wa bashiris sabirin ka yi albishir ga masu hakuri wato ka gaya musu labari mai faranta rai shine albishir al-ikhbaru lima yusir in a ce albishara shine al-ikhbaru lima yusir a gaya maka abin da zai faranta maka Allah ce a gaya ma waɗanda suke masu haƙuri labarin da za su yi farin ciki za su dara su waye alladhina idza asabatuhum musiba Allah sai ya fassara su da cewa su ne waɗanda idan wata musiba ta same su ce musiba duk wani abin da zai samu mutum wanda ba zai faranta masa rai ba ko mun kankanta sa ba wai sai wani ba gagarin mun abu ba na rasuwa ko wata munar asara a kowane abu da zai same shi wanda bai masa dadi ba to sunan shi musiba saboda haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko tuntube mumini yayi sai Allah ya kankare masa laifin sa ya daga darajar sa saboda wannan musiba ce duk wani abin da ba za ka farin ciki da jin sa ba ko da ganin sa ko da faruwar sa sunan shi musiba don haka kalmar musiba ba wai tana nufin wani katon abu ba wanda zai dubun zuba mutum ya sa shi koke-koke ko ya sa shi wani bige-bige a duk wani abin da zai bakanta maka lokacin shi ba dadi wani abin da dai ba farin ciki za ka yi da ganin sa ba to wannan sunan ta musiba ka sa takalmi kana sauri za ka fita takalmi ya tsinki musiba ce an gane saboda kalmar musiba mu a Hausance aka ce musiba to wani babban abu ne kai wani musiba na musiba ta same shi wannan za wannan to amma kalmar musiba a Larabci duk wata isaba duk wani abin da zai same ka wanda ba mai faranta rai ba to shine musiba to kuma shi yake magana a kansa shine idan kada kai hakuri baka nuna wato rakin ka a fili ba baka rika kai koke-koken ubangiji ga halittunsa ga bayinsa ba to sai kaga ubangiji subhanahu wataala ya musanya maka da mafi alkhairin abin da ka rasa ko ya same ka alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu da yawa suna ba su kan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shadda akan rajin wa ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ake fara إنا لله أي خلقا وعبيدا وتصرفا وملكا مو نألنا معنى الشيء هل الشيء باين سني سيد قداماته شيني معنى إنا لله كلمة إنا لله يعني مو نألنا باين سني ملك سني سيد قداماته أبين قدامه شيء سيده شيني معنى إنا لله وإنا إليه راجعون كما مو زوا قريش ما سكوما واني wato dukkan wani abin da zai faru a nan karkari dai duka gaba ɗaya mu za mu koma ne ga Allah subhanahu wataala wannan shine abin da wannan kalma take faɗa to wannan kalma ita ce ake kira al-istirja ce istirja to ana nufin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar ya ce basmala ya ce bismillah ko hayyala ko hamdala sauran to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalma ce wacce take nuna bawa ya mika al'amarinsa ga Allah subhanahu wata'ala ya saduda ya ainihin risala ga ubangiji subhanahu wata'ala ya danka komai a hannunsa to Allah ya ce waɗanda suke da irin wannan hali ulaika alaihim salawatun min rabbihim salawatun min rabbihim suna da salati iri daga ubangiji salatu ubangiji shine ba Allah subhanahu wata'ala ya daukaka darajarka ya kara maka matsayi shine salatin da ubangiji subhanahu wata'ala zai maka wa rahma kuma yaji ganka ya tausaya maka ulaika humul muhtadun Allah ce kuma waɗannan su ne shiryayyu wato su ne suke kan shiriya a cikin abin da ya dace su faɗa yayin da wata musiba ta same su sannan sai ya kawo wani hadisi ainihin da aka rawaito shi daga Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyastarji ahadukum fi kulli shay ɗayanku ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin kowane abu wato ko menene ya same shi hatta fi shis'i na'lihi hatta wajen wato tsinkewar igiyar takalminsa ya zo sa takalminsa igiyar takalminsa tsinke to kowannan ne ka gare wani abu ya ɗan ƙanƙani watakila yanzu sama ma irin takalman da kawai ɗagowa zai yi kuma ɗaurin kayansa ba irin takarwa da tukila da inya abin da sai an nemi shusha yana ko wani abin da an ba shi a wancan ko dan igiya ce zai daura da ya tsinke ya dago kayan sai kuma daura kayan sa to kowannan ne dan karamin abu to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa illa hamil al masari wannan ma yana daga cikin musibi wannan hadisi Hannad ibn Sari ya fitar da shi a cikin littafin sa Az-Zuhd haka nan Al-Bazzar a cikin Musnad ya fitar da wani hadisi Abu Nu'aym a cikin akhbaru Asbahan dhikru akhbari Asbahan shi ba ya fitar da wani hadisi amma hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske ta fuskar isnadi kuma a cikin sarsalar sa akwai wani da ake kira Yahya ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Mawhib at-Tamimi Ubaydillah ibn Abdullah ibn Mawhib at-Tamimi shi ya rubuta wani hadisi daga babansa shi kuma daga Abu Huraira to da shi da baban shi dai shi abu shi ya haifin Ubaydillah at-Tamimi matruk ne wato yana da rauni kwarai da gaske malamai sun rauna shi sosai shi kuma babansa ba a san ba wane ne ba saboda isnadin ta fuskar sarsarar sa bai inganta ba shi yasa Ibn Hajar a cikin Nataijul Afkar yake cewa hadithun gharib fi sanadihi da'fun hadisi ne da ba shi da wani isnadi sai wannan kuma sanasalarsa wato ba shi da wani isnadi marfu'an sai wannan kuma sarsalarsa tana da rauni kalmar Rahafiz Ibn Hajar tana da dan sassauci kuma hadisi ne dhaifun jiddan kuma yake fi sanadihi dha'f za a ɗauka mai rauni ne da abin nan to amma Hannad Ibn Sari ya sake fitar da hadisin cikin shi wannan littafin nasa Az-Zuhd haka nan ابن ابي شيبه في كتاب المصنف سن فتل ده شي wannan hadisin akwai Abdullah ibn Ahmad a cikin zawaid zawaid al-zuhd na baban sa sun fitar da wannan hadisin da kikkiawar salsala salsala da take hasan zuwa ga Umar mawqufan wato daga maganar Umar dan Khattab ya tabbata cewa Umar dan Khattab shi ya yi wannan magana hadisi ne mawqufi ba hadisi marfu'i ba hadisi mawqufi shine wanda ya aka ji shi daga sahabi wato maganar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa mawqufi haka sayyidina umar shine ya tabbata yana fadar haka cewa la yastarji ahadukum fi kulli shay hatta fi shay'in alihi fa idaw min al-masa'ib shi aka je yana fadar wannan magana cewa ko menene ya same ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وقالت ام سلمه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبه ام سلمه تنا تشوا باب وني باوا وند وتا مصيبه ذات سامي شي فيقول سيجي اللهم سيجي انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اجره الله تعالى في مصيبتي واخلفه واخلف له خيرا منها yake cewa babu wani bawan da wata musiba za ta same shi manzo Allah yake cewa babu wani bawan da wata musiba za ta same shi sannan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan yace allahumma ajurni fi musibati Allah ka bani lada kan wannan musibar da ta same ni wa khluf li khayran minha ka musanya min da mafi alkhairat wato abinda na rasa ubangiji ka bani madadin sa abinda yafi shi alkhairi illa ajarahu Allah ta'ala fi musibati ba ce Allah ya bashi lada akan wannan musibar da ta same shi sai ubangiji ya bashi lada wa akhlafa lahu khayran minha kuma Allah ya musanya masa da abinda to ya bashi madadin da yafi wannan abu da ya rasa ko wannan musibar da ta same shi Ummu Salama تروتو وانا حديثي لجمائك صلى الله عليه وسلم قالت تتي فلما توفي أبو سلمة عند أبو سلمة يا رسول قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا فتئرن أمرني لما ذا الله يباني وانا فتئكمر يدى أن يسأل سينا وانتين ويقولك تتي أبو سلمة يا رسول سيتكي تيوا ومن خير من أبي سلمة lokacin da annabi ya ce ku faɗi wannan tunda a ciki an ce wa khluf li khayran minha ka musanya min da abin da yafi abin da na rasa sai take cewa wane ne yafi Abu Salama domin zaman da suka yi ta ji daɗin zaman su suna cikin al-sabiqun al-awwalun mutane na farko wanda suka musulunta da farko da suka yi hijira mijinta ya yi hijira zuwa Habasha dan yi hijirar farko da aka zo hijira ta biyu dan uwanta suka rike ta Banu Makhzum dan Makhzumiya ce san Banu Makhzum sune kabilar ko kuma gidan dangin sa Abu Jahl so Abu Jahl so Al-Walid ibn al-Mughira to wannan cewa wannan gida yana daga cikin gidan da suka nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayya wato a fili karara da haka sai suka ce ba za su bar shi ma mijin lata Abu Salama sunan shi Abdullahi ibn Abdul Asad shi ma mijinta yana daga cikin ɗan ƙabilar ne duk ƙabilar su guda ƙabilar Banu Makhzum sai suka ce ba za su da ya zo zai koma hijira zuwa Habasha sai suka ce kai ba yadda za mu yi da kai amma wannan yar mu ce ba za mu baka tafi da ita suna da ɗa tsakanin su ne Abu Salama shi ne Salama da sai suka kwace ta suka kwace ɗan to su kuma ɗan uwan mahaifin da suka an kwace sai suka ce ku je ku rike ɗanku amma ba za mu bar ɗan mu ba su kuma sai suka kwace ɗan saboda haka sai aka raba ta da mijinta aka raba ta da ɗan sai ya zama da koyaushe kullum za ta fita bayan gari bayan Makka can bayan gari ta yi ne tana kuka sai yamma ta yi ta dawo gobe ma ta kuma komawa to sai wani daga cikin manyan kabilar ya ganta sai tausaya mata sai ya je samu ɗan uwa ya ce ba za ku tausaya ma matan nan ba ku tausaya mata ko raba ta da mijinta ko raba ta da mijinta wannan bayan an yi ma hijira zuwa Madina saboda haka mijinta ya koma ya hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine ta fita ta fita suka ba ta dama cewa ta fita da ɗanta sai ta yi hijira ta je inda mijinta yake sai kama hanya za ta tafi a Tan'im
tana tafiya daga Makka zuwa Madina a wannan lokaci tafiya ce mai bala'in hadari domin ba irin yanzu ba za ka shiga mota ko ka shiga jirgi ko ka shiga sabtu ko nan da nan ka ganka a kaji wuri lafiya babu wata matsala za a cinci cikin kwazazzabo duwar wasu namun daji waye haka ake ketawa saboda haka ya za a yi namiji ma sai cikin ayayi sai in jarumi ba zai riƙa makamin shi ya kutsa komin dare ba zai ji tsoron ɗan fashi ba zai tsoron kowa ba amma ba kowa yake iya tafiya shi kaɗai ba to ballantana ya mace to shine a tana tal'im sai wani daga cikin ɗan mutanen manyan Makka wani Usman ibn Talha sai ya ganta sai ya tausaya mata shi kuma sai ya raka ta har kofa shiga Madina sannan ya tafi to mijinta yana daga cikin wato waɗanda suka musulunta da kanta farko to bayan yakin Uhud an ji masa rauni to a sanadiyar wannan raunin ya rasu kaga shahada ma yi to shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko ya gaya mata ta faɗi wannan sai take cewa to yanzu an ce ka musanya min wanda ya fi alkhairi ina zan samu wanda ya fi Abu Salama to amma tunda manzo Allah ne ce ta faɗa sai ta faɗa shine ta ce fa qultu kama amarani rasulullah kamar yadda manzo Allah ya umarce ni sai na faɗa fa akhlafa lillah khairan min rasulullah sai Allah ya bata manzon Allah kaga Allah ya karba addu'ar ta abinda ta roƙa kuma ubangiji ya ansa haka wannan shine ita ce shiriyar musulunci abinda aka koyar da musulmi yayin da ya shiga cikin wani abu mara daɗi da bukanta rai da bacin rai ya riga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha haka aka koya wa musulmi lokacin da musibar take cikin zafin jinta amma ba a koya wa musulmi ya ta ife ba yana ta tsinuwa yana ta dukan kirji ya ce zai yi nan taki zai yi zanga-zanga zai yi waye ba ya daga cikin koyar musulmi babu inda musulunci ya koyar da wannan haka babu wata musiba da aka ce a yi mata irin wannan musulmi ba su ga wata musiba da ta kai rashin manzon Allah kuma har gobe musulmi ba su gushe ba suna jin ina ma manzon Allah yana cikinsu wannan ƙaiƙayin rashin nasa ba wai fita yi ba daga cikin zukata ballantana wanda suka zauna da shi suka ga rayuwa yadda take tare da shi suka irin gani imomin da suka samu tare da shi lokaci ɗaya aka ce ga su ne suke zuba masa ƙasa za su binne shi yana sai ce Madina ta yi baƙi irin ma'ana ba wai baƙi da duhu ba a'a kana ganin komai amma kuma ganinta kake baka irin kamar yadda lokacin da manzo Allah ya zo ta yi haske ba haske hissi ba kan kamar an kunna fitila a za ka ga komai kamar ba wani abu da za ka ji na damuwa ya ce haka ya ce muna binne manzo Allah an karna kulubana duk muka ji zukata mu sun canza in ji Anas amma duk da haka musulmi ba su fito suka ce a sa baƙaƙen kaya a tafi kirji a yi zage-zage a yi zage Abu Jahal a tsine ma Abu Lahab ba su yi wannan ba ba wannan ba wanda zai yi wannan domin shi ma sun ga ya ga musibu iri-iri a rayuwarsa amma ba su ga ya yi ba ya rasa matarsa Khadija a lokacin da yake bukatar ta ya yi baƙin ciki sosai ya rasa baffansa Abu Talib duk da bai musulunta ba amma yana masa amfani a dalilinsa ya sa Qurayshawa sun daga masa ƙafa sukan cutar da wanda za su iya cutarwa amma sun kasa cutar da shi saboda ganin baffansa ba a tashi dallaza masa ba sai bayan da baffansa ya rasu to shekara ɗaya kuma ya rasa baffansa ya rasa matarsa Khadija shekara ɗaya wanda ake malaman tarihi suke kiranta Amal Huzn shekarar damuwa da baƙin ciki aka zo yaƙi Uhudu ya rasa baffansa Hamza wanda an san Hamza Asadullah musulunci ya yi ƙarfi ta yi ƙarfi lokacin da Hamza ya musulunta. Musulmi sun samu sararawa da yawa lokaci ɗaya annabi ya rasa shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cewa a tsara sahabbai a nuna halihini ba, a sa baƙaƙen kaya a yawo a bibi ƙirji a yi annabi da taɓa yi wannan ba. Abinda ya koyar shi ne wannan tun ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lokacin da musibar take ɗanyenta sannan yayi wannan addu'a. Shi ne wannan shi ne hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai koyar a ƙirji ba, bai koyar a sa baƙaƙen kaya ba, ballantana a yi ta wasu ife-ife, ballantana hatta kai ana marin fuska. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana laysa minna man laqama al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya. Annabi ce ba ruwan mu ba mu ba wanda zai riƙa marin kuncinsa saboda musiba, ko ya riƙa yakace ruwansa, ko kuma ya riƙa da'awa, wato ya riƙa kiraye-kiraye irin na jahiliya, da'awar jahiliya, irin maganganu na jahiliya, sai ya riƙa cewa shi kenan ya shiga uku ya lalace, yanzu shi kenan abinda nake samu na rasa a wanda yake min yau babu shi, wannan da'awar jahiliya ce. To laysa minna, annabi ce duk mai yin wannan ba ma tare da shi. Haka wannan shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, ya hana a riƙa kururuwa don an yi mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal mayyit la yu'adhabu bima niha alayhi, al mayyit yu'adhabu bi bukai ahlihi alayhi. Akwai kuka na rahama na tausayi shi ne sifar da hawaye. Wannan wani abu ne da Allah ya sanya a zukatan bayansa. Ko Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ƴarƴarsa Zainab ta rasu, ai sai da yayi wannan hawaye, har sahabbai suke mamakin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawaye, dan ba su taɓa ganin irin wannan ba. Yarinya ƙarama ta rasu yana hawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata rahama ce Ubangiji ya sa a zukatan bayansa. To hawayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai kansa yake yi wa hawayen ba, wanda ya rasu yake wa hawayen, wato wanda ya rasu yake tausayawa. Amma shi yanzu mai yoyon koke-koke kansa yake tausayawa, ba mamace yake tausayawa, shi kansa yana tausayin kansa. Mun zama abin tausayi, mun zama abin tausayi, shi mazala sai dai tausaya ba wannan wanda ya rasa ran nashi, amma ba shi ya ji tausayawa kansa. To wannan babu komai, dan mutum ya fitar da hawaye ya zubar da hawaye, wannan babu komai, abu ne da Allah ya riga ya sa shi na tausayi a cikin zukata. Amma mutum ya riƙa wato kwakwazo, yana ihu, yana marin kansa, yana tuma, ya tsalle ya tuma irin yadda mata suke yi, amma ƴan bori in an yi mutuwa ta yi sama ta dira ana rirriƙe ta tana buga kanta da bango tana abin, wannan babu ai daga cikin koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya hana wannan, shi yasa za ka gane shi duk wani abin da za a shigo da shi da sunan san ahlul baiti ko waye ana yin wasu abubuwa irin wannan, har ta kai wasu suna faffasa jikinsu da wuƙaƙe ko da ainihin sarƙa a dukan jiki, ana ba ka sarƙa musulunci ba ne. Musulunci bai koyar da wannan ba, abinda musulunci ya koyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ce ahlul baiti aka kashe, an kashe ahlul baiti a zamanin Annabi. Hamza ba ahlul baiti ba, ahlul baiti ne baffan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Sunan shi Hamzatu bin Abdul Muttalib, da babansa da baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mahaifinsu ɗaya, an kashe shi amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai irin wani abin da kuka yi ba. Aka zo aka kashe Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib ɗan babban sani, wato kamar ruwa da gani su. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai tara sahabbansa a ce a zo a yi zaman makoki ko a maida abin biki duk shekara, nan bai yi wannan ba. Wanda ya je aka yi masa, wanda ya je ya mutu a yi shahada, kafin a kashe shi sai da ya rasa hannayensa duka biyu, ya riƙe tuta da hannu guda suka sare, ya kuma riƙe tutar da ɗaya hannun suka sare, ya rasa duka hannayensa biyu. Shi yasa ake ce masa Ja'far al-Tayyar, domin Annabi ya ce na gan shi yana Allah ya musanya masa su da fuka-fikai a aljanna, yana tashi kace masa da su Ja'far at-Tayyar kuma annabi bai wannan ba kuma ya zama bayan sa kuma wani abu ya zo ya zama addini to garwa da kasancewa bata ne addini bane to shine ce wala hadisi da Ummu Salama Imam Muslim ya rawaito shi hadisi ne sahihi wa ruya aidan anha shi ma annabi duk da ya ce ruya amma hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim daga ita Ummu Salama take cewa da kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Abu Salama faqad shaqqa basaru wato dangin sa sun kewaye shi yana rai kwakwai mutu kwakwai annabi yana shigowa sai ga idanun sa ya bubbude idanun sa fa ahmadahu to annabi sai ya faice ya rufe sai ya rufe idanun mai rufe idanun da yayi sai ya ce da su innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar ruhi idan aka karbe shi sai ruhin mu'mini aka karbe shi za a yi sama da shi amma ruhin kafirin ma da na armin duk za a yi sama da su sai dai shi na mu'mini zai wuce amma na kafiri za a yi wa ƙasa da shi sannan a tafi da shi can zuwa can ƙasa zuwa sijji shi ko wannan a tafi da shi illiyi to saboda yayin da aka shirya rai mala'iku suka tafi da shi wannan sun sa shi a cikin wani abu na alhariri mai laushi yana kanshi an yi sama da shi tabi'ahul basar to shine ido yake budewa haka baroktin yana bin ruhin ne da kai to da annabi ya rufe idan sa sai yake cewa innar ruha idza qubida tabi'ahul basar idan aka karbi rai to ido abin nan yana bin sa da gani yana bin sa da kallo wannan yake nuna cewa ruhi din nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani naka an ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila domin bare shi ta saba ne shi ruh din nan jism ne wato jawhar ne ko arab ne to cewar annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu al-basar yana nuna cewa ba arab ne jawhar ne to maganganu ne dai wanda suna da fadi dangane da ruhi amma Allah subhanahu wataala ya dunkule su ya ce min amri rabbi al'amarin ubangiji saboda haka bincike akan ya yake wannan duk ubangiji subhanahu wataala bai ba mu wannan ilimin ba akwai littafin Ibn Qayyim sunan shi kitabun ruh duk binciken da ya ta yi akan ar-ruhu mai ake nufi da ar-ruhu yaya ɗabi'arsa take yaya maganganun malamai da na falasifa da na malamin musulunci akan ruh to fadar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na cewa rai idan aka karbe shi sai suka fahimci ashe ya cika su da farko ba su gane yana fadar haka sai suka gane fa bajjana sun bin ali daga nan sai wasu daga cikin iyalansa suka kwaza ko shiga kura da ihu suka rika ihu suna ta maganganu wato fasara minhum dajij galijin hayaniya ta ife-ife da wasu maganganu to maganganu ne da kowa yake faɗa irin nashi ila akwai da'awar jahiliya ta yi ta fita irin mun mutu mun lalace mun kaɗe haga mummunar kalmar mutum yake faɗa a kan kansa shi ne annabi yake cewa da su la tad'u ala anfusikum ku daina yi wa kanku mummunar addu'a ku daina yi wa kanku mummunar addu'a wani guri ne da mala'iku suka halarce shi sau haka yayin da za ku rika mummunar addu’a ɗin da mala’iku za ku ce amin za ka kace ka lalace mala’ika ce amin yana za ka kai garka sau haka bai ka faɗi abu mai daɗi ka faɗi abu mai kyau shi an lauce za ta ruwa na anfusikum kada ku rika yi wa kanku mummunar addu’a illa bi khairin sai addu’a ta alkhairi fa innal mala’ikata yu'minuna ala ma taqulun yanzu mala’iku faruwarsu abinda duk kuka faɗa cewa za su amin amin ka faɗa alkhairi ce amin ka faɗi shari ya ce amin saboda haka annabi ya hana su kaga ya nuna kenan ashe ba a san irin maganganu da za a riƙa yi lokacin da aka yi rasuwa aka yi rashi waɗanda suke nuna rashin mai da al'amari ga Allah ko kuma suke kunshe da wasu miyagun addu’o’i ga kawuna wannan musulunci baya son haka. to shine sai annabi ya ce Allahumma fir li abi salama nabi ya masa wannan addu'a lakin lokacin da yayi wannan addu'a ce Allahumma fir li abi salama Allah ka gafarta wa abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka daukaka matsayin sa a cikin shiriyu ka ba shi daraja matsayi wanda yake na can sama a cikin shiryayyu wadanda ka shiryar wa khulufu fi aqibihi fil ghabirin sannan kuma ka mai gurbin sa wato a cikin abin da ya bari ka alkinta masa zuriyar sa ka kula masa da zuriyar sa da ƴaƴan sa da ya bari wanda yake kula da su ka kula masa da su shine wa khuluf ahlihi ka zama khalifan sa fil ghabirin al ghabirin sun al baqi wanda suka yi saura waqfir lana wa lahu annabi ce kai mana gafara kai masa gafara ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri ka yalwata masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa shi wani daga cikin sahabbai ina jin ko Umar ne na manta yana jin wannan addu'a ya rika cewa ina ma ni ne mamace na ko irin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kararo masa me zai bukata da su ya wuce wannan yake cewa ina ma ni ne na mutu ba shi ba in samu wannan addu'a to wannan shine abinda sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta koyar yayin da wata musiba ta samu mutum ga yadda ya kamata ya mu'amalance ta ya sani daga Allah take ya dangana ya maida abu al'amuran sa ga Allah subhanahu wataala kada ainihin ya rika raki kada ya rika kai kukansa ga wani mahaloki kamar yana kai kukan Allah da akwai irin masu wannan ɗabi'ar in yana cikin ni'ima shuru amma lokacin da ɗan wani abu ya same shi to inda ya zauna sai ya kuka inda ya zauna sai ka ji ya yi laifi wannan ba daidai ba ne ka riƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kowane yanayi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ka a cikinsa sai fasli na 23 ko lokaci الفصل الثالث والعشرون في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه فصلي لعشرين دقوة ما قال أكن أبن دأكي ربوة دباشي دشي وتؤدو أدى ذا أي أرب دباشي ويرجى قضاؤه أي فاتم وبنجي يبعد أبن بيانسا na ana kuka bashi ne to duk an taba musiba ba kace na ba an ce za a biya bashi kace na fi Tirmidhi an Ali radiyallahu anhu anna mukataban ja'ahu fa qala inni ajastu an kitabati fa'ini فقال لا أعلم كلمات فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك قال الترمذي وهو حديث حسن an karbo a cikin Jami'ut Tirmidhi daga Ali radiyallahu ta'ala anhu anna mukataban wani mukatab al-mukatab shine bawa da mai gidansa ya yanka masa wasu kudade cewa yaje ya kawo waɗannan kudaden ya zama da shi yake kira al-mukatab wato mai gidansa ya yanka masa wasu kudi cewa in ka je ka kawo min waɗannan kudaden shikenan ka tafi ka zama da to in yaje ya samu wannan kudin ya bayar to shikenan daga rukucin ya zama da cikakken da yana da ikon yin komai to wani daga cikin bayi an dora masa wannan kudaden yaje ya kawo ya zama da shi kuma bai samu ba
sai yazo wajen sayyidina Ali yake cewa inni ajastu an kitabati fa inni na kasa biyan abinda aka yanka min na dukiyar da zan fanshi kaina to ka taimaka min fa kai sai sayyidina Ali yace da shi ala uallimuka kalimatin allamani hinna rasulullah sallallahu alaihi wasallama yanzu bana koya maka wasu kalmomi ba waɗanda ni ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya koya mun su law kana alayka mithlu jabal uhud daynan koda a ce kana da kwatan kwacin dutsen uhud na bashi addahu Allah anka Allah zai biya maka qul kace allahumma kfini bi halalika an haramika ya Allah kai bani wato ka sa min isuwa ka isar da ni da halal dinka ga barin haramunka wa aqnini bi fadlika amma siwa ka wadatar da ni da falalarka ga barin wanda ba kai ba qala tirmidhi hadithun hasan tirmidhi ce wannan hadisi ne hasan ali shine ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wannan bawa ya zo wajen sa yana neman ya taimaka masa kamar da cewa atuhum min malillahi alladhi ataahu ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku wato irin waɗannan in suka zo suna neman taimako to ku tuna ku ma ba ku da shi Allah ya ba ku ku taimaka mu sayyidina Ali sai ya ce da shi ala uallimuka kalimatin sai ya tambaye shi cewa ko ya koya masa wasu kalmomi me yasa sayyidina Ali bai bayar da kuɗin ba bai taimaka masa ba ko dai ba shi da abinda zai taimaka masa a lokacin to sai ya ga bara ya gaya masa wani abinda ya fi abinda ya zo nema ko kuma a'a yana da abinda zai taimaka masa to amma abinda zai gaya masa din nan ya fi ya ɗauki kuɗi ya ba shi domin in ya ba shi wannan addu'a ya riƙe ta to ba wai kawai ya fita daga wannan bauta kadai ba dukkan wani abinda ma zai tunkare shi na bukata a nan gaba wannan addu'a za ta taimaka masa ya ci gaba da dogaro ga Allah yana samu daga wajensa kaga ya bashi abinda yake wannan kamar yadda sukarin magana suke cewa da a baka kifi gar a koya maka kamun kifi ya ka baka kifi ka cinye shi kenan wai ba koya maka kamun kifi shi kenan sai kake ta kamawa saboda haka sayyidina Ali ya ga cewa bara ya bashi wannan don ya nuna masa dogaro ga Allah kada tun daga yanzu zuciyarsa ta zama ta kare kawai sai dai je ya roƙa da yanzu ya roƙa aka ba shi watakila ko ya zama ɗa kuma in ya je kasuwa ya buga-buga bai samu sai kuma dawowa ce a taimaka masa sai ya zama zuciyar ta koma matacciyar zuciya to bara tun daga yanzu ya koya masa cewa ya nema a wajen Allah ga wata addu'a da za ta taimaka masa wajen wannan shi ne ya koya masa waɗannan kalmomi yake gaya masa law kana alayka mithlu jabal uhud daynan ko da a ce kana da wato akwai bashi a kanka kwatan kwacin girman dutsen uhud wato zinari ko azurfa kwatan kwacin girman dutsen uhud ka ci bashi ana binka waye zai ci irin wannan bashi babu shi da dutsen uhud ba ko dutsen dalar goron dutse ai ba karamin bare dutsen uhud da yake waye Madina gaba daya sai ko da ka masa za ka ci bashi addahu Allahu anka sai Allah ya biya maka to babu shakka wannan bawa zai ce kwarai a gaya mun wannan zai fifita wannan akan a bashi abinda ya zo nema ya tafi saboda haka sai ya gaya masa ya faɗi wannan Allahumma kfini bi halalika Allah ka bani halal ɗinka da zai ishe ni ka bani abinda zai ishe ni na halal an haramika kaucewa haram ɗinka wato ka bani halal wadda za ta ishe ni ba sai na buƙaci cin haram ba wa aqni ni bi fadlika sannan ka wadatar da ni da falalarka ka wadatar da ni da kyautarka an mansiwa ka daga dukkan wani wanda ba kai ba to wannan abinda ya ji ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa hadisi ne tabbatacce sahihi kuma ya ji shi ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya koya masa wannan addu'a ad-daynu bashi aqdu irfaq malai sai kan shi aqdu irfaq limalin ala dhimmati al-insan yu'addihi inda hulul ajali wato mutun ne zai je da wani siyar jeje ne ya ta tausayawa ya bashi kudin da zai da zurci zimmarsa zai bayar da shi zai dawo da shi lokacin da ajalin sa yi wannan shine bashi haka shi bashi asalin sa taimako ne kake yi wa wanda yake buƙatar taimako aqdu irfaq eh shi yasa aka hana ai ka bada bashi dan ka ci wata moriya ya zamana kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba huwa haram duk wani bashin da zaka bayar dan kana da wani abin da zaka mora ta hanyar bada bashin to wannan abin da karba ka more shi haramun don riba ce ko da ainihin yadda ya zo a cikin maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan salam da sauran suna cewa ko cikin tafin hannu na ƙasa aka baka ka bada bashi dan an tashi biyan ka a ƙara maka da cikin tafin hannun ka na ƙasa kaga dai wani abu ne da ba wani abu zai maka ba to suka ce riba ce saka duk wani abin da zaka more shi ta hanyar bashin da ka bayar sunan shi riba sai sa ribal qard ba wani ganar wai ka ce wai wani naira ce babu riba a cikin ta wannan durushin salim ma menene ake magana akan riba abin da ribar bashi ribar bashi ba sai naira ba ko bashi zaka ba wa mutum amma kafin ka bashi yana da dan babur din sa kace to amma zan baka amma sai ka bani babur din nan naje mu kaza na dawo sharɗan ta masa amfani da babur din sa kafin ka bashi bashi to wannan babur da ka hau ka je ka dawo ne baka ci kaga dai wani amfani wanda bai sai ya kawo ba ko kace zan baka bashi amma da sharadi sai ka rage muku hanya a mota ko zan baka bashi amma da sharadi gidan nan naka sai ka ba mu haya to wannan duk riba ce saboda dukkan wani amfanin da zaka sharɗanta shi yayin da kake ba da bashi to wannan amfanin sunan shi riba don shi bashi aqdu irfaq tausayi ne zai saka bayar da kafu wato ka ba da shi to kaga wanda kake tausaya masa kuma me ya jawo kace sai ka amfana da bashi da wannan bashin da kake bayar saboda haka wanda ya zama riba ya zama haramu in ka ci wannan ka ci haram ka ci riba ka yi yaki da Allah kuma ubangiji zai taimaka da wannan laifi zaka shi bashi taimakawa ce musulunci baya son haka kawai abu bai taka kara karya ba ka ci zaka ci bashi kana cin bashi yayin da ya zama babu yadda ka iya sai ka ci bashi sannan idan ka ci bashin ka ci da niyyar zaka biya ba ka ci da niyyar ka cinye ba ko da zai ci bashi tun farko bai da niyyar biya saboda ya saba wannan ko taimaka masa Allah bai kuma in ya tashi ranar gobe kiyama zai tashi cikin barayi duk mutumin da yake cin bashi baya biya ranar gobe kiyama cikin dandazon barayi za ta tashi shi kidnappers da barayin mutane sun tsakin za ta tashi kuma ba barayi ba ne insha Allah sati na gaba insha Allah za mu karanta wasu daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tsoratarwa game da sha'anin bashi game da taurin bashi sauraka a yi haƙuri a zo a ji su kai dai kan ana bin ka bashi da yawa kake zuwa kada a zo a tashi hankalinka ka gaza bacci da na sani ma na yi shiru ban faɗa ba to amma kuma abinda zaka ci wataƙila ka ji abinda zai taimaka maka ka biya bashi saboda ka yi haƙuri ka zo insha Allah ba za mu wuce wannan babu ba sai mun karanta wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan hadarin bashi da kuma yadda Allah subhanahu wataala yake taimaka ma waɗanda suka karɓi bashi da niyyar za su biya domin karɓar bashi da niyyar za ka biya kuma kana fafutukar ka biya Allah taimaka maka yake Abdullahi bin Ja'far yanzu muka gama magana akan mahaifinsa Ja'far al-Tayyar to ɗansa Abdullahi ibn Ja'far shi ma sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam da yaji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake bashi da niyyar zai biya Allah yana tare da shi da taimakon sa sai ya kasance baya yadda ya kwana sai an iya karbo bashi ya kake cin bashi bayan yace saboda Allah ya zama tare da ni da taimako na sai so in ya karba gobe mai in dare yayi ko cewa karbo masa bashi saboda ya samu wannan wannan abin da to amma wanda sai da niyyar zaka biya ba karba baka cinye ko gobe kace a karo karo Allah ya bada barkatar ko bada dade ne Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya bi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.